بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهوى مسلمي ماذا دمات يارى دمين نكس دنيسا ما سكال لم دسورا رم كيسي da waɗanda za su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Kuna sauraron mu ne daga masallacin Juma'a na farko a nan yankin garin Muciya, wanda aka fi sani da Aljami'u Salafi ko kuma masallacin Albani. A yanzu da kuke sauraron mu, kwatankwacin ƙarfe 10 ne da 'yan mutsa-mutsan mintimoni na safiyar ranar Litinin, wadda ta daidai da 16 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, dare 15 ga watan Septemba shekara ta 2008. Wannan kasar da kake saurare shi ne kasar na farko wanda zai tsaya a matsayin shimfiɗa ta wannan ainihin wato karatu ko kuma wa'azi dangane da tauhidi da kuma aqida, wadda insha Allah ta'ala za mu fara a yanzu kuma za mu ci gaba tsawon wannan ƙarshen wata na Ramadan, wato har zuwa 25 ga watan. Haka kuma bayan sallah za mu sa rana ko ranaku wadanda za a ci gaba da ainihin wannan karatu a wannan wuri insha Allah. Sanarwa za ta biyo baya kafin ma ainihin wato ta fi kai tsaye zuwa ga abin da ya tara mu a wannan wuri. Ina son yi abin da Bahaushe yake kira wayaye adon tafiya, domin a gane ita wannan da'awa tamu da muke zuwa ga Alƙur'ani da Sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantacciya a bisa fahimtar 'yan mazan jiya mutanen kirki a Salafu Salih, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda. An ɗauki cikin wannan da'awa ne a wannan wuri, aka haife ta a wannan wuri, aka yaye ta, aka kuma rene ta, sannan duniyar da take jinta take ainihin jinta. Ma'ana a wannan masallaci muka ainihin fara wannan da'awa yau fiye da shekara 25 da ta gabata. Haka Allah madaukakin sarki ya tsara, wasu daga cikinmu suna kabari a yanzu, mazansu da matansu, mune musu addu'a Allah ya gafarta musu. Wasunmu suna nan raye ba su da lafiya, mune musu addu'a Allah ya ƙara musu lafiya ko Allah ya ba su lafiya. Sannan mu da ke raye muke da lafiya, muna roƙon Allah ya ƙare mu da lafiya kuma Allah ya ƙare mu da ainihin tsari da tsarewar shi da yake wa addinin musulunci. Ɗan uwa musulmi, ba tsananin ilimi ne da iyawa da ƙwazo da ƙoƙari ya riƙe mana wannan ainihin aiki na alkhairi ba. Ina ganin tsarkin zuciya ne da Allah madaukakin sarki ya taimaki da yawa daga cikinmu, domin babu ɗauki ba daɗi, babu faɗi tashi da bamu ji ba mun gani a wannan masallaci. Amma Allah madaukakin sarki ya kawo mu har zuwa wannan lokaci. Ya Allah, mun gode kuma muna ƙara godiya gare ka, kuma muna roƙonka ya Allah ka ba mu ikon isar da wannan aiki a bisa kyakkyawar aƙida da kuma imani ingantacce. Muna addu'a bayan Allahn da suka haɗu da ƙarfinsu da gwiwarsu da kudin su da iyawarsu suka gina wannan masallaci yau kwatankwacin shekaru 30 da ta gabata muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka ji kansu daga ciki Allah madaukakin sarki ya gafarta musu babu shakka muryar a wannan masallacin aka kankashe ta a wannan masallacin ta balaga har ta kai yadda ake jinta sai dai tsawon lokaci muryar ta yi nisa daga masallacin ba dan kowa ba saboda abinda Bahaushe yake kira ja da baya ga rago ba tsoro bane mashirin fada ne wato tsawon lokaci mun bude ba ma karatu a wannan masallaci musamman ga mata wannan baya nuna wani laifi akai mana wannan baya nuna wai mun bar masallacin ne a mun saurara ne domin ƙara zage damarar wannan tafiya wadda muke so idan aka dawo aka ci gaba da ita to babu kuma ran da za ta sake ainihin tsayawa irin wannan dan haka a yau mun dawo cikakkiyar dawowa zuwa ga ainihin karantar da matan aure da ƴan mata a wannan ainihin masallaci kuma wannan dawowa ce wadda babu sauran wani lokaci da za a ce an dage wannan karatu sai dai a ce an ba da hutun sallah ko kuma hutu saboda wani abu wanda za a yi wa masallacin na gyare-gyare da makamantansu a nan gaba insha Allah ta'ala bayan wannan ina sanar da dukkan mata da ke saurare na a yanzu da waɗanda za su saurare ni ta kafofin yaɗa bayanai na zamani wato kasusuwa na audio da CDs na audio da DVDs na audio da duk ma dai wata hanyar isar da saƙo ta yaɗa fasahar zamani cewa hakikanin al'amari daɗewa da muke muna karantar da ku muna wa'azi a wannan wuri da wasu wurare sun samu mun samu kyakkyawa kuma cikakkiyar basira ta wajen mu'amalantarku kuma za mu ci gaba da wannan mu'amalantarku insha Allah ta'ala yadda aka rabu lafiya yadda aka haɗu lafiya a rabu lafiya insha Allah amma ga wasu tsokaci tsokaci na farko shine muna sanar da matan aure da ke zuwa wannan wuri akan cewa don Allah mun yi wa kanmu alƙawari ba za mu shiga rigingiminsu da ke tsakaninsu da kishiyoyinsu ko kuma rigingiminsu da ke tsakaninsu da ƴaƴansu ko mazajensu ba mun yi alƙawari ba za mu shiga ba mu da kanmu kuma ba mu yarda su shigar da mu ba ma'ana ko sun yi ƙoƙarin shigar da mu ba za mu shiga ba ƴan mata rigingiminsu da ke tsakaninsu da samarinsu ko iyayensu kada su shigar da mu kuma ba za mu shiga ba insha Allah ba mu amince wata mata halartar gidajenmu ko ofisoshinmu domin neman ganawa ko tattaunawa da mu ba kamar yadda ba mu amince wata mace ta nemi buga mana waya domin neman wata alaƙa ko wata magana ba waɗannan su ne tsare-tsaren da muke so a gudana a kai bayan wannan tsarin majalisin karatu mata masu goyo waɗanda ya zama lallai ne su zo da ƴaƴan saboda ƴaƴan ƙanana ne to an yi musu mazauni a cikin wasu gidaje da kuma ainihin wasu wuraren zama na musamman don haka idan sun zo sai su yi ƙoƙarin neman waɗannan wurare masu kuma shiryar da wuraren zama sai su kula da wannan abin ƴaƴan da suka zama ba lallai ne a zo da su ba to bai dace ki fito da su ba domin sai su hana ki sakewa su hana abokan zaman ki sakewa su hana mu kuma gudanar da abin da ya kamata mu gudanar a sadda ko a idda ya kamata mu gudanar da shi sannan muna kira ga duk matar da za ta zo wurin nan in so samu ne ta bar wayar GSM a gida idan ko ba zai yi ba har sai ta zo da wayar GSM to ta yi kokari ta kashe ta murs kar ta batta a cikin vibration ko kuma a cikin silence mode bayan wannan muna sanar da cewa daga cikin tsarin wuraren zaman namu yadda duk za ta zo wurin nan a ciki za ta zauna na masallaci ko a wajen masallaci ko a cikin gida lallai ne in ta zo da niƙabinta to ta ainihin ɗage niƙabinta don kowa ta ga fuskarta sannan ba mu yarda da hira da tsayawa gaishe-gaishe da cinike-cinike da bayan an tashi balle kuma a tsaya gulma ko tsegumi don haka da zarar an tashi wa'azi sai kowace ta kama ƙafarta sai ta tafi gida yadda mijinta zai zo daukata sai ta ainihin saurare shi zai dauke ta ma'ana kenan hatta waɗanda za su zauna domin sauraren mazajen su zo su dauke su ba daidai bane an bar su a masallaci kuma su kasade da gulma ko tsegeni kamata yayin karatun da aka yi sai su koma suna nazarin shi domin manufar karatun ita ce a karantar da ku a wa'azantar da ku a koya muku saboda wasu shekaru masu zuwa ku zama ku ne malaman da za ku karantar da wasu mata ƴan uwanku ku ne malaman da za ku yi mata ƴan uwanku wa'azi Allah madaukakin sarki ya taimake ni sakamakon cewa da muke duk matar da za ta zo wurin nan sai ta dage ni kadin ta yanda za ta shigo ko ta zauna mun cire video camera ba za a dauka ainihin da video camera ba dan haka waɗannan karatuttuka da waɗannan wa'azi ba za a same su a video tape ba za a same su a video CD ba za a same su a DVD ba ma'ana babu video CD audio sai dai na murya amma insha Allah kamar yadda ka ji mini ishara za a same su a video CD za a same su a ainihin wato a audio CD za a same su a audio tapes insha Allah waɗannan su ne kaɗan daga abubuwan da muke so mu tsokaci a kai kuma za mu ci gaba da faɗakar da ku akan wasu abubuwa da suka dace ko wasu abubuwa da ba su dace ba kasantuwar ainihin wato tafiya da za mu rinka yi muna ainihin lura da yadda abubuwan za su kasance insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya albarkace mu Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya abinda muka tara ku don mu karantar da ku Allah ya taimake mu wajen iya isar da sakon sai tambaya ba a hana mai tambaya ta yi tambaya ba ko ta rubuto wata matsalar ta kowace ilimi ce kuwa idan mun sani za mu bada ansa idan na bada shawara ne za mu bayar da shawara domin yayin da muka dode kafar yi mana waya ko muka dode kafar a gida ko office ko a tare mu bayan an tashi karatu to lallai ne akwai buƙatar kuma mu bude kofar wanda take da tambaya ko wani koke ko neman shawara ko wani abu da ta lura da shi to lallai ne a bude kofa domin ainihin wato sauraron ta da makamantan haka insha Allahu ta'ala muna fatar Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu iya isar da wannan sako kamar yadda ya kamata to a bisa sabanin yadda aka saba galibi da watan azumi a wannan masallaci tsawon lokaci abinda muke tara mata mu ne musu shine tafsirin alqur'ani mai girma ko kuma ai musu wa'azozi ko lakcoci akan wasu abubuwa masu matukar muhimmanci to amma gaskiyar lamari a wannan karan abin ya dauki wani salo daban shine karatun aqida da tauhidi muka ainihin sanya wa mata wanda waɗannan abubuwan su ne ainihin za mu rinka gabatar musu insha Allahu ta'ala kamar yadda aka ga wata takarda ta mu ta dauki wannan sako kuma ainihin ta bayyana shi to babu shakka muna fatar a hakan din za mu tafi littafai ne na tauhidi da na aqida za mu rinka sanya su muna ainihin wato karantar da ku tun daga yau din nan insha Allahu ta'ala har zuwa kwanaki da suka rage na Ramadan da kuma sauran lokuta da za su biyo baya bayan sallah insha Allahu ta'ala dan haka abinda muke fata don Allah kowace ta samu wuri ta zauna kuma kowace ta natsu kuma a daina kai da komowa kuma a daina surutu a yau shimfiɗa ce nake so in yi mana game da ka'idojin da ahlus sunna suke akan su dangane da gina aqida da kuma tsare-tsaren da ahlus sunna suke bi wajen tabbatar da siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna sa'annan zan biyo baya da bayani wanda ke tabbatar da muhimmancin riko da wannan aqida ta ahlus sunna wal jama'a da kuma salalatta da kuma irin moriyar da wanda ya riko da ita tsakanin shi da Allah tun daga baki har zuci har gabobi zai samu a nan duniya da kuma ranar gobe alkiyama insha Allahu ta'ala shimfidar ta wata fara da cewa zikrul qawa'idus salafiyya fi fahmin nususil warida fi isbati sifatir rabbaniyya ga bayani dangane da ka'idojin malaman salaf idan muka ce malaman salaf anan muna nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi baki daya da ainihin ahlul baiti waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su waɗannan a cikin gida su ne ahlul bait waɗannan kuma ya zauna da su ainihin a waje wannan ainihin wato ka'idoji za mu ambace su ne kuma mu bayyana su domin su zama ka'idojin da za a ainihin wato fahimci a nan ne muka gina aqidarmu kuma duk wata magana da za mu faɗi ba za ta biyo bayan waɗannan ka'idojin a san cewa a bisa waɗannan ka'idojin ne muka ainihin gina wannan magana laqad asama Allahu ahla sunnati wal jama'a fi a'zam babin min abwab usuluddin wa huwa as-sifat ar-rabbaniyya allati dhannat wa tahayyarat fihi jami'ul firaq وخالفوا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام وتحيرت فيه جميع الفرق وخالفوا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام بأن قعد أهل السنة قواعد لفهم هذه النصوص على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصلوا أصولا لا يكاد ينحرف عنها منحرف إلا ولا بد أن يدخل في غواهب العمى ويتشبه بأحد هذه الفرق من هذه الأصول أولا توحيد الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله عما سواه حقيقة الله مدعوك كن سيكيات لأهل السنة والجماعة أبابي متي جرمى daga cikin ainihin babuka na aqida da tauhidi wannan babin kuwa shine babin da ke bayani dangane da siffofin Allah madaukakin sarki wanda baki ɗayan kungiyoyi na ainihin wato musulunci suka rude suka bata ba dan komai ba saboda sun saba wa abin da annabi da sahabban shi suke akai to sakamakon haka sai ahlus sunna suka tsaya suka tsara wasu ka'idoji domin ka'idojin su taimake su wajen fahimtar nassoshi waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna ingantacciya game da me Allah yake nufi da Allah yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah ya daidaitu a saman al-arshi me yake nufi sai ahlus sunna suka tsaya suka tsara ka'idoji don a fahimci irin waɗannan nassoshin da Allah yace tajribu a'yunina jirgin ruwan annabi Nuhu na gudana akan idanmu me Allah yake nufi da ido yaya za a fassara a fahimci waɗannan abubuwa daidai wa daidai keke da keke kamar yadda Allah ya saukar da su da Allah yake yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana bisa hannunsu wata ka'ida za a bi a fassara aiwa wannan ainihin nasu kyakkyawar fahimta wa asalu usulan shine su malaman ahlus sunna suka tsaya suka tsara wasu ainihin wato tafarki wasu ilmomi wanda la yakadu yanharifu anha munharifun illa wa la budda an yadkhula fi ghawahib al-ama wa yatashabbaha bi ahadi hadhihi al-firaq wanda duk ya saba waɗannan ka'idoji da waɗannan ilmomi da tsare-tsare waɗanda ke taimakawa wajen fahimtar nassoshin al-Qur'ani da sunna ingantacciya a bisa yadda Allah da manzon shi suke nufi to babu shakka sai an ga yawaye gari a cikin rudani da fagabniya da makanta kuma babu shakka yayi kama da irin waɗancan kungiyoyi waɗanda suka bata ba dan koyo dan ya saba wa ka'idojin ahlus sunna ina fatar ku fahimci abin da ake nufi yayin da ayoyi na alqur'ani suka zo sun zo ne suna bayani dangane da wasu siffofi na Allah sun zo ne suna bayani dangane da wasu sunaye na Allah sun zo ne suna bayani game da wasu ayyuka na Allah to yayin da ya zama bamu taba ganin Allah ba ya zamu iya gane hakikanin waɗannan siffofi babu da wata hanya da zamu iya ganewa amma su sahabbai da yake annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamin su cikin sauki sai suka fahimci waɗannan nassoshi to amma malamai da suke biyo bayan sahabbai sai suka ga cewa fitintinu sun fara tasowa waɗanda waɗannan fitintinu sun taso ne sakamakon wasu da suka shiga cikin addinin musulunci da muguwar manufa suka yi ta kawo makirci da wasu da suka shigo da kyakkyawar manufa amma saboda zukatansu sun gurɓatu da miyagun tunanin da suka baro a baya da kuma wasu waɗanda suka shigo da gurguwar fahimta sai suka yi ta kawo rudani to nan da nan sai malaman ahlus sunna suka tashi suka rubuta wasu ka'idoji ga duk wanda ke son ya fahimci me Allah yake nufi da Allah yake kaza sai ya bi wannan ka'idar wanda duk ya kauce wa wannan ka'idar
to sai ya samu matsala wajen fahimtar waɗannan nassoshi, sai kuma ya waye gari yayi kama da wani daga cikin ƴan bid'a waɗanda suka bace. Misali, shi baturen da ya kera mota ko ya kera babur ko ya kera GSM ba shi da matsala akan sai ya rubuta wata ka'ida wadda zai biya gyara ta shi da kanshi, ta dan kuma babban shi yayi wannan abu kuma ya san yadda in ya lalace zai gyara shi. Amma yayin da abin zai tafi nesa, zai tafi ga wani wanda bai san ya aka kera shi ba, me ke sa ya lalace, ya za a gyara shi, to ana buƙatar a rubuta mishi wasu dokoki da in ya kiyaye su zai iya gyara wannan abu. Shine abin da waɗannan ka'idojin suke nufi. Don haka kaɗan daga cikin waɗannan ka'idoji ga sunan na rattabo su kamar guda 20 ko fiye da haka. Ka'ida ta farko da malaman ahlus sunna suke akai ita ce tauhidullahi azza wa jalla fi ilahiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi amman siwahu. Sune lallai ne musulmi ya yarda Allah ɗaya ne game da duk ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake neman shi musulmi ya mai. Wato duk sanda kika tashi sallah, Allah kaɗai zaki yi wa azumi, Allah kaɗai zaki yi wa zakka, Allah kaɗai zaki yi wa hajji, Allah kaɗai zaki yi wa, shine ki ɗayanta Allah maɗaukakin sarki game da ayyukan da zaki yi mishi. Wannan shi aka fi sani da tauhidul ilahiyya ko tauhidul ibada, ma'ana kadaita Allah game da ayyukan da bawa zai yi wa Allah din. Ala lahul khalqu wal amr, Allah shi ya halitta, to shi zai baiwa halittar umarnin ga yadda za ta yi mishi shi kadai. Sannan dukkan ayyukan da Allah ya aikata kamar halittar sama, halittar ƙasa, halittar taurari, yin ruwan sama, tayar da tsawa, halittar ke kanki, halittar dukkan halittu da duk wasu ayyuka na Allah, to ka'ida daga cikin ka'idojin ahlus sunna ita ce ki yarda cewa Allah shi kadai yi waɗannan ayyuka bai da abokin tarayya a cikin su. Sannan sunayen da Allah yake da su kamar Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Qahir da makamantan su, ki yarda cewa Allah kadai yake da irin waɗannan sunayen, babu wani wanda yake da irin waɗannan sunayen. Ma'ana koda zaki ji wani na da wani suna wanda a ɗanɗanan faɗe ya yi kama da sunan Allah, amma ki san cewa ma'anar da ke cikin nashi sunan ba irin wannan ma'anar ce take da siffar Allah, da sunan Allah ba. Sannan siffofin Allah, cewa Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alƙiyama, irin zuwan da Allah zai yi a ranar alƙiyama ba shi ne irin zuwan da halittu za su ba. To duk wani suna da duk wata siffa ta Allah maɗaukakin sarki, ki tsarkake na ƙasa, ki tsarkake kamanta Allah da wani, ki tabbatar da cewa Allah shi kaɗai yake da irin wannan suna, Allah shi kaɗai yake da irin wannan siffa. Sannan ayyukan Allah maɗaukakin sarki da yake yi na halitta, na hallakawa, na saukar da ruwan sama, to ki tabbatar da ɗayantakan Allah a cikin waɗannan abubuwa, cewa babu wanda ya taya Allah, ba wanda ya taimaki Allah, babu wata jama'a, wata runduna ta consortium ta ƙwararrun masana waɗanda suka haɗu suka baiwa Allah shawara. To wannan ka'ida ta farko kenan da ake son kowane ahlus sunna, namiji da mace, yaro da babba, lallai ya santa, ita ce ɗayanta Allah game da ayyukan shi, ɗayanta Allah game da ayyukan da za ka yi mai, ɗayanta Allah game da sunaye da siffofin shi. Saniyan, ka'ida ta biyu, asbatu lillahi ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama fi sahih sunnatihi min ghairi tahrifin wa la ta'til. Ahlus sunna sun tabbatar wa Allah madaukakin sarki duk abin da ya tabbatar wa da kanshi a cikin littafin shi. Duk wata siffa, duk wani suna, duk wani aiki da Allah ya ce shi yayi kaza, to ahlus sunna sun yarda sun tabbatar wa da Allah, ba su jayayya da shi ba, ba su canza mishi ba, ba su rage mishi ba, ba su kamanta shi ba, yadda ya faɗi abin ahlus sunna sun tabbatar da shi. Ko kuma duk wani suna ko siffa ko wani aiki da manzon shi ya tabbatar mishi da shi a cikin sunnar shi ingantacciya, to ahlus sunna sun yarda sun tabbatar wa da Allah maɗaukakin sarki wannan siffa, min ghairi tahrifin ba tare da sun sauya ma'anarta ba, wala ta'tilin ba kuma tare da sun ƙaryata ba, sun ce ba haka Allah yake nufi ba, sun yi watsi da abu. Me wannan magana take nufi? Misali, Allah ya tabbatar wa da kanshi a cikin Alƙur'ani cewa shi a sama yake, to ahlus sunna sun tabbatar a sama yake. misali Allah annabi ya tabbatarwa da Allah siffa ta sauka daga sama ta bakwai a kowane ƙarshen dare zuwa sama ta daya to ahli sunna sun yadda cewa a kowane ƙarshen dare Allah na sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya ahli sunna sun tabbatar da wannan ahli sunna ba sa yin tahrifi ba sa canzawa su ce da aka ce Allah ya daidaitu a saman al'arshi ba daidaituwa ake nufi ba ana nufin Allah ya fi ƙarfin sama da ƙasa ba haka ba ahli sunna ba sa haka sai su ce ya daidaitu yace eh to ya daidaitu din ahli sunna ba sa canzawa sannan wala ta'tul ahli sunna ba sa watsar da ma'anar su ce ai ma ba ma daidaituwa ake nufi ba ai da aka ce Allah yana sauka ƙarshen dare ba wai sauka ake nufi ba ba haka ne ma'anar ahli sunna ba sa haka duk yadda lafazin yazo a cikin nassin alqur'ani da sunna sai su tabbatar dan haka ahli sunna baki ɗayan su sun yadda cewa Allah a sama yake ahli sunna ba su yadda cewa Allah a ko ina yake ba ahli sunna sun yadda cewa Allah a sama yake amma ilimin shi ne yana sanar da duk abin da ake a sama ko a ƙasa ko a ina ahli sunna sun yadda cewa Allah a sama yake amma yana sauka a kowane ƙarshen dare yana cewa cikin bayina wa zai bauta min in karbi bauta wa zai roƙe ni in biya mishi bukata ahli sunna baki ɗayan su sun yadda da wannan ma'anar sun yadda da wannan sakon ba su kawo wata fassara da za ta ƙaryata ko ta kamanta ko kuma ta rugurguza wannan irin ma'ana ko ta sauya ba a yadda Allah ya faɗi ko annabi ya faɗi ahli sunna sun yadda amma kuma sun tsarkake Allah daga kamanta shi da wata halitta wato kenan da aka ce Allah ya daidaitu a saman al'arshi ahli sunna ba sa dubai ba sa tunanin wannan daidaituwa irin daidaituwar da mai sarauta yake akan gadon sarauta suna ainihin sawwala abin ne zuwa ga Allah cewa daidaituwa irin wadda ta dace da matsayin shi da kuma mukamin shi da aka ce Allah yana sauka a ƙarshen kowane dare ahli sunna sun yadda yana sauka dan haka in ƙarshen dare yayi ahli sunna sukan yi sallah sukan yi ibada sukan roki Allah saboda a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin lokacin saukar Allah din kuma daga cikin fa'idojin shine waye zai bauta mai ya karba kuma wane ne zai roke shi ya ainihin wato biya mishi bukata waɗannan hadisai ne suka zo ingantattu a cikin littafin sahihul bukhari da muslim to baki ɗaya ahli sunna sun yadda da ainihin waɗannan hadisai sun yadda da ire-iren waɗannan ayoyi sun yadda da waɗannan siffofi suna tabbatar da su kamar yadda Allah ya faɗe su a Qur'ani suna tabbatar da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe su a cikin sunnar shi ingantacciya ka'ida ta biyu kenan ta ahli sunna salisan ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin ahli sunna nafa'u anillahi ma nafahu an nafsihi fi kitabihi wa ma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sahihi sunnatihi dukkan abinda Allah ya kore wa kanshi a cikin littafin shi ahli sunna sun yadda suna kore wannan abu misali Allah madaukakin sarki ya kore cewa bai dada a cikin alqur'ani to ahli sunna sun yadda cewa Allah bai dada don haka Allah ahli sunna suna kore da ga Allah Allah a cikin alqur'ani ya ce ba shi da mata Allah madaukakin sarki bai da dangi Allah baya mutuwa Allah baya gajiya Allah baya bacci gangadi baya daukar Allah waɗannan abubuwan da makamantan su da Allah ya kore su daga gare shi to ahli sunna sun yadda suna kore su ba sa tabbatar da su ga Allah kuma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam fi sahihi sunnatihi hakan nan duk abin da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kore a cikin sunnar shi ingantacciya cewa kaza ya tabbata korarren abu ne ga Allah kamar idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ainihin sunna yake tabbatar da cewa Allah baya mutuwa to ahli sunna sun yadda cewa Allah baya mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da Allah madaukakin sarki wasu siffofi ya kore wasu siffofi na naƙasa ga Allah ahli sunna sun yadda sun tabbatar da manzon abinda manzon Allah ya tabbatar sun yadda sun kore abinda manzon Allah ya kore daga ainihin Allah madaukakin sarki ka'ida ta uku kenan rabi'an ka'ida ta hudu kaffuhum wa adam khawdihim fi idraki haqiqatil kayfiyya li sifati Allah wa af'alihi wa fawwadu ilma dhalika ila Allah ta'ala li qawlihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma ahli sunna sun kama bakin su, sun kama hannun su da tunanin su daga kutsawa domin gano haƙiƙanin yadda siffofin Allah din nan da ayyukan shi suke. Da aka ce Allah ya daidaitu a saman al'arshi, to ahli sunna ba za su ce sai sun gano yaya daidaituwar take ba lallai ilallah keke da keke, a'a ba sa yin wannan. Haka ayyukan Allah, cewa Allah zai zo a ranar alkiyama, ahli sunna ba za su gane to yaya zuwan nashi zai kasance a ranar alkiyama, da kafa ne, zai zo akan abin hawa ne, zai zo a buje ne? Ahli sunna ba sa bincike game da wannan, sun kama bakin su, sun yadda kamar yadda yace zai zo, sun yadda zai zo. Duk abin da Allah bai bayyana wa ahli sunna a cikin alqur'ani ba, ahli sunna sun fawwala sanin wannan abu ga Allah, wato su ma sun ja bakin su sun yi shiru, ba sa kokarin kwakulo cewa dole sai sun gano kaza. Cewa Allah yana sauka a ƙarshen dare, ahli sunna ba su kuntata wa kansu cewa sai sun gano yaya yake sauka, Abuja yake sauka, durowa yake yi, Bani yake sauka, wata matakala, ahli sunna ba sa wannan, sun ce sun yadda, sun fawwala ga Allah akan cewa tunda annabi ya ce Allah yana sauka to su ma sun yadda. Domin a cikin alqur'ani, a cikin suratu taha aya ta 110, Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma, ba za su iya ainihin wato kewaye sanin Allah gaba daya ba. Yanzu misali, idan kika dauki garin tuwo da zaki tuka tuwo da shi, zaki iya samun cikakken ilimi akan shi gaba daya. Garin menene? Garin dawa ne. Wata irin dawa? Kaura. A ina aka shuka ta? Zaki iya ganewa. Waye shuka ta? Zaki iya gano wannan. Sannan wannan gari mai laushi ne ko mara laushi? Wannan gari zai yi luƙi-luƙi a teku ba zai ba? Duk zaki iya gano waɗannan abubuwan, ma'ana zaki iya samun cikakken ilimi game da haka. A ƙarƙashin wannan aka kawo aka ajiye shi, zaki iya tsayawa ki kwakulo bayanai ki bincike akan haka. To game da Allah ba a haka, ba ta cewa sai kin bi keke da keke kin san komai game da Allah, yaya Allah yake, yaya kaza yake, duk abin da ya faɗi ki yadda, abin da ya bayyana kika fahimta ki fahimta, abin da ya bayyana baki fahimta ba sai ki fawwala shi gare shi. Domin kokarin gano abin da ba a yadda ki gano ba zai sa kiki rude. Ina fata an gane. In kika ce kina son ki gano kalan launin hanjinki yaya tsawon shi yake, sakamakon haka sai kika dauki roza kika fafe cikinki, a daidai lokacin da hanjin naki zai bayyana kuma ba ta cikin hayyacinki ba za ki iya ganin kowane iri bane. Kin ga kokarin gano abin da ba a yadda ki gano ba ya saka ki a wani hali na balabaita. To ka'ida ahli sunna ta hudu kenan. Ka'ida ta biyar, khamisan, sifatullahi ta'ala tawqifiyya. Ahli sunna sun yadda akan cewa siffofin Allah baki daya ba a kirkirar su da ka, ba a tunanin su, ba a fadin su da baki, sai abinda Allah ya fadi kaza sunan shi ne, kaza siffar shi ce, sai abinda annabi shi ya fadi kaza sunan shi ne, kaza siffar shi ce a cikin ingantattun hadisai. Ma'anar wannan magana ita ce, yanzu kamar ni da nake dogo, siriri ne ko mai kiba, baki ne ko fari, a yadda kika san ni, za kuma ki iya ƙara dubo na sai ki ƙara gano wata siffa. Don haka in kika so sai kuma ki ƙara min wata siffa akan abin da ni na faɗa miki. Haka zai iya yiwuwa don mai bankin ganni, bankin sanni. To amma yayin da ya zama Allah ba a gan shi ba, ashe sai siffar da ya faɗi tashi ita za a sani kawai. In kika ƙara, to da yaya kika gane cewa Allah kala kaza ne, Allah iri kaza ne, tunda baki taɓa ganin shi ba. Don haka siffofin shi gaba ɗaya tawqifiyyai ne. Ma'anar tawqifiyyai su ne ba a faɗan su da ka, sai abin da aka faɗa miki kaza siffa Allah ce, kaza siffa Allah ce, kaza siffa Allah ce, to sai ki tsaya a haka. Don haka ahli sunna ba sa ƙarin wata siffa ga Allah, sai dai suna tsayawa akan keke da keken abin da ya zo a cikin alqur'ani da siffofi da sunnoni ingantattu. Sadisan, ka'ida ta shida ta ahli sunna game da tabbatar da aqida da siffofi da sunayen Allah, manhajus salafi fi nafyi an-naqsi anillahi i'tiqaduhum thubuti kamal buddihi lillah azza wa jalla. Tafarkin da malaman ahli sunna suke bi wajen rushe ko kuma kore na kasa ga Allah ita ce ta hanyar kudurta tabbatar da kamala ga ainihin Allah madaukakin sarki wadda ita ce akasin na ƙasa. Ma'ana ga wannan bayani, duk wata na ƙasa ga Allah to sai ahli sunna sai su kore ta. Kamar da samun da ga Allah na ƙasa ne, samun mata ga Allah na ƙasa ne, bacci ga Allah na ƙasa ne, jin yunwa ga Allah na ƙasa ne. To ahli sunna sai su yarda cewa Allah baya bacci, baya gengedi, baya jin yunwa, baya haihuwa. Allah ba haihuwar shi akai ba, Allah bai da mata. To kore waɗannan siffofin to yana daga cikin tsarin ahli sunna. To kuma sai tabbatar mishi da akasin su, wanda kuma shine cikar kamala, shine cewa Allah bai da mata, yafi ƙarfin ya zan yana da mata. Domin kasantuwar samun mata to bukata ce, to shi bai da bukata a wurin kowa. Allah bai da uwa, bai da uba, domin samuwar uwa da uba bukata ce, to Allah bai da bukata. Samuwar ɗa da jika bukata ke kawo, to Allah ba shi da su. To ahli sunna suna kore na ƙasa ga Allah, suna tabbatar da cikar kamalar wannan ainihin na ƙasar ga Allah. Sai su ce Allah cikakke ne, ba shi da na ƙasa ko kadan. Ina fatar an gano. Don haka da ahli sunna suka kore mutuwa ga Allah, sai suka tabbatar da cikakkiyar rayuwa gare shi. Don haka Allah al-hayyu ne, kuma Allah al-qayyum ne, mai tsayuwa ne da kanshi, bai da bukata a wurin kowa. Sabi'an, ka'ida ta bakwai daga cikin ka'idojin da ahli sunna suka kafa domin tsayawa a fahimci kyakkyawar siffofin Allah da sunayen shi masu ɗaukaka, ittifaquhum ala mura'atil alfaz, ala mura'atil alfaz alwarida fi isbatil asma'i was-sifatil rabb tabaraka wa ta'ala, wa tawaqqufuhum fil alfaz allati lam yaridduha nassun nafyan wala isbata. Ahli sunna baki ɗaya sun haɗu a kan a rinka taka tsantsan game da lafizan da suka zo wajen tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah. Ma'ana duk wata aya da ta zo ta faɗi cewa sunan Allah kaza ne ko siffa Allah kaza, sai ahli sunna su ce a tsaya a haka, ka a ƙara. Misali, yanzu dogo da mai tsawo, ai a Hausa za su iya ɗaukar ma'ana ɗaya ko? A ji a ce miki wane dogo ne, in kika je ba da labari ke kuma sai ki ce wane mai tsawo ne, wane gajere ne, wane bai da tsawo, wane yana da duhun jiki, yana da rashin haske. Kun ga duk waɗannan kalmomin ɗaya tana iya wakiltar ɗaya ko? To game da halittu za ki yin haka, amma game da Allah ba a yin haka. In kika karanta an ce Allah yana da siffa kaza, to karki dubi wata siffa makamancin wannan ki kirkire ta ki faɗa. Sai dai ki faɗi keke da keken lafazin da aka faɗi, kake ƙara harafi ko ɗaya, kake ƙara kalma ko ɗaya. Jama'a, kuna fahimta karatun nan da kyau? Kuna fahimta ƙa'idojin nan da kyau? Don a kansu ne za mu gina duk wa'azojin da za su biyo baya iya tsawon rayuwarmu da Allah zai raya mu, da za mu ci gaba da muku wannan wa'azin insha Allah ta'ala. A ƙarƙashin haka, ahli sunna suna ƙin karɓan lafuzza waɗanda nassi bai zo da su ba wajen tabbatar da su ko kore su. Duk wani lafazi wanda ainihin bai zo ba, wanda aka siffanta Allah da shi a cikin Alƙur'ani ko hadisi, sai ahli sunna su kiyarda su yi amfani da shi. Ai, juyin duniya su ce a'a, da ba su yarda su siffanta Allah da irin wannan. Misali, kalmar al-wujudu, kalmar al-qidamu, kalmar al-wujudu samuwa, ahli sunna ba su amfani da wannan kalmar, domin ita wannan kalmar ba ta zo a cikin Al-Qur'ani ba, ta zo a cikin sunna ingantacciya ba. To ba a siffanta Allah da al-wujud, sai dai ana siffanta Allah madaukakin sarki da ainihin siffa awwaliya. Saboda me? Saboda a cikin Al-Qur'ani ya ce huwal awwalu, shine na farko. To farkwantaka siffar shi ce, domin duk wani suna na Allah akwai siffar Allah a ciki. Sannan ahli sunna ba sa siffanta Allah da qidamu, domin Allah ba shi da suna al-qadim, domin ma'anar qadim shine daɗaɗɗe, baya nuna cewa wai wanda zai wanzu ko kuma wanda yake tun farko. Amma ahli sunna sai su amfani da kalmar al-akhir, saboda cewa huwal awwalu wal akhiru, Allah shine na farko, Allah shine na ƙarshe. Dan haka al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Zayd al-Qayrawani a cikin muqaddimar shi ta risala ash-shahira yace laysa li awwaliyyati ibtida wala li akhiriyyati inqida, farkon Allah bai da farko, ƙarshen Allah bai da ƙarshe. Wannan ita ce aqidar musulmi ahlus sunna, sun yadda Allah shine na farko, sun yadda Allah shine na ƙarshe, farkon kuma bai da farko, ƙarshen kuma bai da ƙarshe. To ahlus sunna ba sa ƙarawa, ba sa sauyawa game da lafazi, sannan kuma ba sa yadda su yi amfani da wani lafazi dan ƙasar waje wanda bai zo a cikin nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan ita ce ka'ida ta bakwai. Saminan ka'ida ta takwas, kullu sifatin sabatat bin naqli sahih wafaqat al-aql as-sarih wala budda fala ta'arud. Ahlus sunna sun kafa ka'ida daga cikin ka'idoji dangane da fahimtar sunaye da siffofin Allah, suka ce duk wata siffa da ta tabbata a cikin nassi ingantacce na Qur'ani ko sunna, to lallai kuwa za ta zama ta dace da lafiyayyen hankali. Wato duk inda aka ce Allah yana da siffa kaza, in dai kana da hankali lafiyayye, ba mahaukaci bane kai, ba taɓaɓɓe bane kai, ba motsatse bane kai, ba bugun iska bane kai, ba birgi-birgi bane tashin sanyi, in dai lafiyar kallai, to za ka iya fahimtar duk wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita a cikin Alƙur'ani, ko manzon shi ya siffanta shi da ita a cikin sunna ingantacciya. Kuma za ka fahimci cewa babu karo akan an ce Allah yana sama a cikin wata aya ko wasu ayoyi da wasu hadisai, a wani wuri kuma an ce ƙarshen kowane dare yana sakkowa ya ce wane ne yake da ibada ya yi a karɓa, wane ne yake da roƙo ya roƙa a biya mai buƙata. Ba za ka ce ai akwai karo ba, yaya kun ce yana sama kuma kun ce yana sauka? To san da ya sakko, to wake kula da sama. To in ka ga ka fara tunanin irin wannan, to akwai motsuwa, ko akwai rashin hankali, ko akwai taɓuwar hankali, ko kuma iska ta fara bugunka. Domin babu saɓani ko kaɗan. Don haka babban malami Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ya gafarta mishi, ya rubuta littafi wajen mujalladi 8, ya sa mishi bar'u ta'arud al-aql wa an-naql, cewar wai hankali yana karo da nassi na Al-Qur'ani ko sunna, yace wannan magana ba daidai bace. Qur'ani da sunna ba sa sabawa hankali. Duk wanda ya ji cewa Qur'ani da sunna sun saba wa hankalin shi, to ya binciki hankalin shi, ko kuma lallai dai ba Qur'anin bane wani karatu ne daban, ko kuma ba sunna bace wani abu ne daban.
To wannan kenan, wato ka'ida ta takwas daga cikin ka'idojin da ahlus sunna suka sa domin fahimtar nassoshi na Al-Qur'ani da sunna. Tasi'an منهج السلف في إثبات الصفات هو النفي المجمل لصفات النقص والإثبات المفصل لصفات الكمال. تفركن دما لمن فرقو سكا بي النبي ده صحبايش وجن تبتا ده سيبوتين الله سوني كوري دوية سفا ودى أدن قلغا أجا أقوين نكسا غا الله مالوكا كنسل كيسيسو كوري تكمر متوا كما يموا كما كشروا كما حيهوا sai su ce Allah ya fi ƙarfin haka. Wal isbat al mufassal, sannan sai kuma su tabbatar da Allah siffa dalla dalla, su ce Allah rayayye ne, Allah baya mutuwa, Allah tsayayye ne da kanshi, saboda waɗannan siffofin akwai tabbata, akwai cika a cikinsu. To wannan kenan siffa ta, wato ka'ida ta tara. Ashiran, ka'ida ta goma, kullu ismin ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة من غير عكس. دوية صفة دا تتبت غا الله مرأوك تنسركي تو باب شك باب تنتما باب كوكوانتو أكن شوا وننسونان الله تو ينا كومة دوكي دا أينهن سفر دا سونا يكي دوكي دا إتا أما أهل سنة بس يدد أكسن أكبا. Wato duk inda suna yake na Allah, to akwai siffa Allah a ciki, amma ba duk inda siffa take ba kuma akwai suna. Misali, yayin da ya zama
daga cikin sunayen Allah akwai Al-Qahir wato marinjayi to rinjaye siffa ce ta Allah to amma siffanta Allah da cewa zai zo a ranar alkiyama mai zuwa to zai zo to siffa zuwa siffa shi ce to bata halatta miki kuma ki kirkiri suna daga cikin wannan siffa ba kice dan haka daga cikin sunayen Allah akwai mai zuwa a'a amma tunda aka ce Allah madaukakin sarki Ar-Rahmanu ne to zaki yadda cewa Allah yana da siffar rahama amma da zai siffanta kanshi a wani wuri to ba zaki jawo suna kuma daga ciki ba dan haka duk sunan Allah akwai siffar wannan sunan a ciki amma ba duk siffa ce take daukar kuma akwai suna a ciki ba cewa Allah yana sauka karshen dare to ba zaki zo ki kira shi mai sauka ba kun fahimci yadda ka'ida take amma in suna ne to zaki iya cire siffa daga ciki amma in siffa ce ba zaki iya cire suna ba to ahli sunna baki ɗayan su sun haɗa ainihin kan haka al-hadi ashar ka'ida ko kuma asali ko tsari na 11 da ahli sunna suke akai wajen tabbatar da sunaye da sifofin Allah sifatul lahi ta'ala kulluha sifatu kamalin sifofin Allah madaukakin sarki baki ɗayan su sifofi ne na cika wa jalalin kuma sifofi ne waɗanda suke na ɗaukaka duk wata siffa ta Allah da kika ji to babu na ƙasa a cikinta amma yanzu za ku ji an siffanta wani an ce ka aiwa na dogo ne sai a ce sai dai shararren dogo ne kaga cewa dogo ne an siffanta shi amma cewa kuma shararren dogo ne an na ƙasa shi in aka ce wane dogo ne sai a ce sai dai yana da teɓa nan kuma an aibanta shi aiwa na dogo ne sai dai baki kirin ne sai dai siriri ne sai dai kaza ma'ana to game da Allah ba haka bane duk wata siffa ta Allah to akwai kammala da cika da banƙasa da isa a cikinta sannan kuma akwai ɗaukakar daraja a cikin wannan siffar amma yanzu mutane da yawa an siffanta su da siffar jikinsu sai zama mai an naƙasa su na ga cewa na dogo ne ƙarshenta na ƙasa shi ake so a yi sai a ce ai dan haka bai da hankali ai dogo da ma da wahala idan yana da hankali ai wani gajere ne dan makurkusashe ai wani baki ne ai wani fari ne farin komo ma'ana duk wata siffa da za a faɗi ga halitta in an so sai ta zama na ƙasa gare shi amma duk wata siffa ga Allah to ɗaukakar daraja ce kuma kamala ce la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuhi dan haka babu na ƙasa a wata siffa daga cikin ainihin wato siffofin Allah ko ta halin kaka wa sifatun naqsi la taliqu illa bil makhluqat siffofi waɗanda ke da na ƙasa a ciki ba su dace ga Allah ba sai dai ga halittun Allah wannan ka'idar ce nan as-sani ashar ka'ida ta 12 sifatul lahi azza wa jalla zatiyya kal yad wal ayn was saq wal rijl wal asabi' wa ghayriha wa fi'liyya kal ityan wal maji' wan nuzul wal istiwa' wal ghadab wad dhahik war ridha was sakht wa ghayriha wa sifatuhu al fi'liyya muta'alliqa bi af'alihi وأفعاله لا منتهى لها ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال ولكن الله يفعل ما يريد وقال الله يفعل ما يشاء وغيرها من الآيات الدالة على المراد وأنا قاعدة تقول مشاهد يتشواتك سبوتين الله مدعوك كنسركي وأنا دكي سبان تسب ذاتيشي wato siffa ta zatin Allah yadda yanayin jikin Allah madaukakin sarki yake kal yad kamar hannu qur'ani ya ce Allah yana da hannu wal ayn ido qur'ani ya ce Allah yana da ido wasaq haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana Allah yana da kauri war rijl haka nan hadisi ya bayyana Allah yana da kafa wal asabi' haka nan hadisi ya bayyana Allah yana da yatsu wa ghayriha da waɗansu siffofi da ke siffanta siffar jiki to waɗannan siffofin ana so yadda kika ji su ki ɗauke su a haka amma kar ki kwatanta su da na halitta kar kuma ki ƙaryata su kar kuma ki fandare game da basu wata ma'ana karkatacciya ki yadda Allah yana da hannu amma kar ki ce kamar hannun wani kar kuma ki ce bai da hannu ko kuma ki ce ma'anar hannun ƙarfi a'a ba a yadda sai ki ce yana da hannu sai ki tsaya a haka sannan da siffofin Allah game da aikin shi kamar da aka ce Allah zai zo Allah zai taho Allah yana sauka Allah ya daidaitu Allah yana yin fushi Allah yana dariya Allah yana yarda da wasu bayi Allah yana fushi da wasu da makamantan waɗannan siffofi na ayyukan Allah ki yadda da su a yadda aka faɗe su kake ƙaryata su kake sauya ma'anar su kake murɗe ma'anar su kake ba su wata fassara daban ba su fassarar da kika ji ba su ma'anar da kika ji amma ki tsarkake Allah daga kamanta shi da halittu ki kuma tsarkake Allah daga ƙaryata waɗannan siffofi wa sifatuhu fi'liyah haka siffofin Allah na aiki muta'alliqatun bi af'alihi waɗanda suke da alaka da ayyukan shi wa af'aluhu la muntaha laha ayyukan Allah ba su da iyaka duk waɗannan siffofi na Allah dake da alaka da ayyukan shi to karki dauka cewa suna da iyaka dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa Allah yana aikata abin da ya so to cewa yana aikata abin da ya so karki dauka cewa yana aikata abin da ya so zuwa wani lokaci ne wani lokaci za a kai ba zai iya aikata abin da ya so ba misali yanzu saurayi wanda ke da lafiyayyen gabobi ko budurwa da ke da lafiyayyen gabobi zai iya ko za ta iya gudu ya tsalle ko ta tsalle ya juya jikin shi yadda yake so amma bayan shekara 70 ba zai iya haka ba ba zai iya aikata yadda yake so ba to game da Allah ba haka bane Allah yana aikata abin da yake tun da yake yana aikata abin da yake so yanzu Allah zai ci gaba da aikata abin da yake so a sadda yake so a yadda yake so shi aikin Allah bai da iyaka ba a tambaya Allah me yasa Allah ya aikata haka duk abin da Allah ya aikata ya isa ya aikata kuma wannan abin shine daidai shine dacewa da zaka wai gari babanka ya rasu da zaki wai gari mahaifi yake ta rasu da zaki wai gari duk ƴaƴanki sun rasu ba zaki ce me yasa Allah ya miki haka ba God why ba a tambayar Allah ba a binciken Allah me yasa ya aikata haka amma Allah yana da iko ya tambayi bayi abin da yaso ya tambaye su tun daga annabawa da manzanni da waɗanda aka aikawa wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin Allah yace zamu tambayi waɗanda aka aika kuma zamu tambayi waɗanda wato aka aikan gare su wannan maganar abin da take nishi wato kenan duk abin da Allah ya aikata daidai ne kuma duk abin da Allah madaukakin sarki ya aikata dan adam bai isa tuhumci cewa dan me Allah ya aikata kaza ba aida bai aikata ba da kaza yayi kaida ta 12 kenan kaida ta 13 as-salis 10 dilalatul kitabi was sunna ala sifa imma at-tasrihu biha karrahma wal izza wal quwwa wal wajh wal yadain wal aynain wa ghayriha aw tadammulu isma laha فالبصير متضمن لصفة البصر والسميع متضمن لصفة السمع ونحو ذلك يبدا نصوشن القرآني ده حديثي ان دانتا توسكي نوني جمد سفة الله كودو سفتو قرر تشي كذا سفة الله ني كمر رحمة الله مرأوك تنسركي يا سفة تكنش ده رحمة تو ونن سفر ده الله سفة تكنش ده إتا قرر سفة تكنش ده إتا هكا إزا haka kuwa karfi haka fuska haka hannaye haka kafafu to wannan siffar karara tazo akwai kuma sadda Allah madaukakin sarki zai fadi wani suna wanda shi sunan sai zama a cikin shi yana dauke da wata siffa kamar sunan al-basir sunan Allah ne al-basir wannan sunan yana dauke da siffa ta basir ne gani to gani siffa Allah ce wasami' Allah mai ji ne to ji siffa ce ta Allah to haka dai to sannan ko kuma ya zama wannan ainihin wato nafsi na alqur'ani da sunna da yazo yake nuni game da wannan siffa yazo ne at-tasrihu bi fi'lin aw wasfin dallin 'alayha yazo qarara yana bayyana wannan siffa ta Allah ta bayyana a cikin wani aiki nashi ko kuma a cikin wata siffantawa wadda take fitar da wannan siffar kamar da Allah madaukakin sarki ya ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito akan al-arshi
yanzu kun ga a cikin wannan ayar mun ji cewa Allah yana da sifa ta daidaituwa ko to a cikin wannan ayar kuma za mu iya tsintar wata sifa ita ce me ita ce siffar daukaka cewa to Allah ya daukaku yana sama da kowa ita ce sifa ta uluwi da kuma siffar fawqiyya Allah yana fawqa kulli shay'in sama da komai birbishan komai to idan kun fahimci wannan da kyau sai ku ga ashe ka'idar can da muka fadi a baya cewa duk abin da ya shafi Allah fa to keke da keke ne ba a yi da ka sai dai a tsaya a fadi abin da ya fadi to lalle wannan sifa da gaske haka take to wannan ita ce ka'ida ta 13 arabi 10 ka'ida ta 14 sifatullahi azza wa jalla yusta'abu biha wa yuhmasu biha mudafa ila Allah wala tufradu bi nida wala du'ain wala tu'bad sifatin Allah baki dayan su ana iya neman tsari da su misali alqur'ani magana Allah ce to kuma sifa Allah ne to kana iya ainihin neman tsari kace ya Allah dan girman alqur'ani ya Allah dan alqur'ani ka tsare ni zaka iya cewa ya Allah dan yasin ka bani haihuwa ya Allah ka azurtani dan idza zulzilatil ardu duk zaka iya fadin haka domin sifofi ne na Allah kuma zaka iya rantsuwa da su zaka iya cewa na rantse da yasin na rantse da nun wal qalami na rantse da arrahman alal arshi stawa duk kana iya rantsuwa da waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki amma idan ka tashi rantsuwa da alqur'ani zaka iya rantsuwa da shi kai tsaye haka amma in wata siffa ce ta Allah ka dauko a cikin alqur'ani to sai ka danganta ta zuwa ga Allah misali rahama siffa Allah ce to zaka iya cewa na rantse da rahama Allah ina roƙon Allah saboda rahamar shi ya tsare ni amma ba zaka iya zuwa ka ce na rantse da rahama ba sai ka danganta zuwa ga Allah sai ka ce rahamar Allah to ce ka rantse da rahama to ai akwai ta yarinya a gidanku sunanta rahamatu ita ma da ita kake rantsuwa ashe kenan sai ka ce ka rantse da rahama Allah ina fata an gane sannan zaka iya cewa ya Allah ina neman tsari da rahamarka ko kuma Allah ya tsare ni da rahamar shi idan aka ware wannan kalma ita kadai to ba za a iya kiranta da nufin ana kiran Allah ba ba za a iya addu'a da ita ba ba kuma za a iya bauta da ita ba dan haka kaji ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya rawaito a cikin littafin shi as-sahih annabi yana addu'a yana cewa a'udhu bi ridaka min sakhtik wa bi ma'afatika min uqubatik ya Allah ina roƙonka ka tsare ni ina roƙonka da yardarka sai ce bi ridaka bai ce a'udhu bi rida ba sai ce a'udhu bi ridaka ya Allah yardarka da yardarka nake neman tsari min sahatika Allah ka kai fushi da ni wa bi mu'afatika Allah da kiyayewarka nake roƙon ka tsare ni min uqubatika daga uqubarka to wannan haka abin yake bai halatta musulmi ya zo yana cewa ya rahmatullah ya izzatullah ya qudratullah wai wajen addu'a ba sai dai ya ce ya Allah kai min ka ba amma ba za ka ce ya rahama Allah yi min ka ba sai dai ya Allah yi min ka ba ina fata an gane al-khamis ashar ka'ida ta 15 wadda ahlus sunna suka tabbatar cewa da ita ne ake ainihin wato da irin waɗannan ka'idoji ake fahimtar nasoshin alqur'ani da sunna wajen sifa al-kalamu fi sifati fal-kalamu fi dhati magana game da sifofin Allah kamar magana ne game da zatin Allah kamar yadda magana game da cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa ba za ka yi ba sai inda nassi to magana game da sifa ma ba za ka yi ba sai inda nassi kamar yadda muke tabbatarwa da Allah abin da yazo dangane da sunan shi ko wata sifa ta shi to haka ba zai yiwu mu yi wata magana game da sifa Allah ba sai inda nassi wanda muke da shi as-sadis ashar قاعدة تقول مشاشدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر ولا فرق إذن ذاك ما قلنا بمدوة صفة الله وكسان دي قاعدة دباك دي
haka in zaka yi magana game da wata siffar ma duk kaida daya ce kowanne suna kowace siffa ta Allah madaukakin sarki babu wanda ta cancanta karena ta ko kamar da ita kaskantacciya dan har kaga cewa siffa kaza zaka iya fadin yadda ka so zaka iya yin yadda ka so game da ita amma siffa kaza ce ba za ka yi ba haka bane asabi ashar kaida ta 17 sifatullahi almudafa ilayhi ghayr alba'ina anhu غير مخلوقة كالسمع والبصر والكلام والسخط والغضب والرضا بخلاف ما أضيف إلى الله من صفات بائنة عنه فإنها مخلوقة أقول سيسيبوتي وطن دا أكي دندن تاسوغا الله سبو دا نيسا سيكيغا الله با سيبوتي من نجيكين شبا مثالي شوى دا أكي تاكين الله تاغور الله بيور الله باور الله littafin Allah wadannan abubuwan da ake danganta su ga Allah ana danganta su zuwa ga Allah ne dan girmama abubuwa an so a girmama Ka'aba sai a ce mata dakin Allah an so a girmama wani sai a ce mishi bawan Allah an so a girmama wani sai a ce mata baiwar Allah to irin wadannan abubuwan da ake danganta su zuwa ga Allah sun sha bamban da siffofin da ake dangantawa ga Allah kamar ji da gani wake yake cewa ina rantsuwa da ganin Allah ina roƙon Allah saboda basirar shi ya bani kaza amma ba zaki yake cewa ina roƙon Allah dan bawan Allah ka bani kaza Allah ina roƙon ka dan Ka'aba ɗakin Allah ka bani kaza Allah ina roƙon ka dan taguwar Allah ka bani kaza ba a yin haka saboda haka akwai bambanci tsakanin abubuwan da ake danganta su zuwa ga Allah domin siffofin shi ne na zati da abubuwan da ake danganta su zuwa ga Allah domin abubuwan ne ake nema musu ƙarin daraja dan a danganta su asamin ashar ka'ida ta 18 sifatullahi ta'ala tasbutu bi dalilin wahidin min kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama idza sahha wa in kana ahadan sifofin Allah ko sifa Allah ana iya tabbatar da ita da dalili ko kwaya ɗaya ne ko aya ɗaya ce ta zo ta tabbatar da cewa Allah a sama yake ta isa ba sai an ce an kawo ayoyi dubu ba ba sai an kawo ayoyi malala gashin tinkiya ba aya ɗaya ko hadisi ɗaya ya isa ya tabbatar da cewa wannan siffa ko suna ga Allah tabbatacciya ce matukar in hadisi ne hadisin ya zama ya inganta ko da hadisin nan ko kwaya ɗaya ne kuma mutum ɗaya ne ya ruwaito shi daga mutum ɗaya daga mutum ɗaya daga mutum ɗaya har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin da ya zama garidi ko hadisin da ya zama mutum biyu daga mutum biyu daga mutum biyu har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisi azizi ko hadisin da ya zama mutum uku daga mutum uku daga mutum uku har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisi mashhuri wato dai ko da hadisi bai kai mutawatiri ba ya kashi ahad matakar ya inganta to ba iya tabbatar da siffa ta Allah da shi babu tantama akan haka at-tasi'ashar qa'ida ta 19 معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة معلومة يقينا على الوجه اللائق بالذات العليا وتفسر على الحقيقة دون المجاز والاستعارة أما الكيفية فمجهولة لدينا تبعا لجهالة كيفية الذات كائدة تقوم شاترة دا أهل السنة سكا أكي إتشي siffofin nan na Allah madaukakin sarki wadanda ake jin suke bada wasu ma'anoni kamar cewa Allah zai zo Allah na sauka Allah ya daidaitu waɗanda suka tabbata a Qur'ani da sunna ingantacciya to ana daukan su ne a bisa yadda suka dace da daraja Allah kuma ana fassara su ne a haƙiƙanin in hannu ne sai a ce hannu ba a cewa kafa ainihin wato ƙarfi idan kafa ce sai a ce kafa ba za a fassara ta da wani abu ba ba za a dauki majazi ba a ce ai wannan majazi ne da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannun su ana nufin cewa Allah ya fi karfin su ba a fassara haka ba a daukar ma'ana ire iren waɗannan domin kuwa ai ba mu san yadda siffar take bane saboda ba mu san yadda asalin jikin nashi yake ba ba mu san yadda hannun Allah yake ba tunda ba mu san yadda hannun yake ba to sai mu ce yana da hannu kamar yadda yace yana da hannu kar mu dauko wata ma'ana mu bayar domin muka bayar da wata ma'ana to muna fassara kenan cewa wato mun taba ganin hannun ne ko mun san hannun ne shi yasa har zamu iya daukan wata kalma mu fassara da ita wanda za ta wakilci wanda ya amfani da ita ko wanda annabi shi ya amfani da ita Allah ya taimaka sannan al 20 ka'ida ta 20 daga cikin ka'idojin ahlus sunna wal jamaa sace sifatullah azza wa jalla la yuqasu alaiha ba a kiyasin sifofin Allah madaukakin sarki misali in aka sifanta Allah da cewa Allah ne alheri ne to karki zo ki ce me kyauta ne in aka sifanta Allah madaukakin sarki cewa Allah ne far'a ne karki zo ki ce Allah ne dariya ne in aka ce Allah madaukakin sarki ne halakawa ne karki zo ki ce me kashewa ne sifofin ana fadin su ne a yadda suke ba a kiyasin wata kalma a kawo ta tawakkilci wata domin kamar yadda sunayen Allah suke tauƙishi to haka ma'anan ma take tauƙishiya lafzan wa ma'ana ina fata an gane lafazin da wajen ma'anar as-sani wal 20 ka'ida ta 22 ka'ida ahli sunna wal jama'a wajen fahimtar nassoshi na alqur'ani da sunna sifatullah azza wa jalla la yuqasu alaiha mun karanta wannan as-sani wal 20 idza kanat asma'ullah ta'ala la hasra laha wa anna kullu ismin yatadammanu sifatan fa sifatullah la hasra laha aidan idan dai har kin san cewa Allah sunayen shi ba su da iyaka haka abin yake sunan Allah ba su da iyaka jama'a ba wai 99 bane mutane ba su fahimci wannan hadisi bane hadisi ne zo sahihi a cikin sahihul bukhari da sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da wasu sunaye guda 99 wanda ya kiyaye su ya haddace su zai shiga aljanna sai mutane suka dauka sunayen Allah kenan ba cewa akai sunayen Allah 99 ba haka Hausa take cewa akai yana da wasu sunaye 99 wato daga cikin sunayen shi masu dimbin yawa kamar a ce wane yana da wata naira 10 sabuwa a aljihun shi yana nuna iyakar kudin aljihun shi naira 10 amma ana nufin a cikin kudaden da ke aljihun akwai wata sabuwar naira 10 tingal dan haka a cikin sunayen Allah akwai wasu sunaye 99 waɗanda suke da darajar in kika san su kika haddace su kika roki Allah Allah zai saka ki a aljanna amma ba iyakar sunayen Allah kenan ba sunayen Allah ba su da iyaka Allah ya saukar da sunayen shi ga wasu bayi waɗanda ba a san waɗannan bayin ba balle a je a samu labarin waɗanne ne sunayen dan haka ina so ku fahimci wannan hadisin domin galibi ana kuskure sai a ce ai Allah yana da sunayen Allah 99 ne a'a sunayen Allah sun fi ƙarfin a kirga su ba wanda ya san iyakar sunayen Allah amma waɗancan 99 an faɗi falalar su ne daga cikin masu dimbin yawa din ina fatan kun gane to tunda kun fahimci wannan sai ku gane kenan wannan ka'idar ku hada ta da wata ka'ida a baya wanda muka ce duk wani suna na Allah yana dauke da siffa ko to tunda kun fahimci cewa kowane suna yana dauke da siffa kuma muka ce sunayen Allah ba su da iyaka to siffofin Allah ma ba su da iyaka kenan ko kun gane domin kowane suna yana dauke da siffa to kuma sunayen ba su da iyaka to siffofin ma ba su da iyaka kenan ina fatar kun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu ai yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yin wata addu'a yana cewa as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi mun zo a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ya Allah ina roƙonka da duk wani suna da ka kira kanka da shi ko kuma wanda ka saukar da shi a littafi daga cikin littafinka ko kuma ka sanar da wani bawa daga cikin halittunka ko kuma kai ka kadaitu da wannan sunan a cikin gaibinka kai kadai ka san wannan suna ina roƙonka ka sanya alqur'ani ya zama albarka ga zuciyata ya zama hasken kirjina ya zama mai yayi bakin ciki na ya zama mai kwaranye duk wata damuwa ta ba yanzu wannan hadisi da wannan lafazi da yake cewa duk wani suna da ka kira kanka da shi ko ka saukar da shi a cikin wani littafi daga cikin littafanka ko ka sanar da wani bawa daga cikin halittunka ko kuma kai ka kadaitu da sanin wannan suna ka kaf cikin halittu ma ba wanda ya san shi
wannan lafuza na hadisi suna nuna mai Allah yana da wasu sunaye wadanda ba a san su ba haka ne to haka abin yake to kenan Allah yana da wasu sifofi ma wadanda ba a san su ba Allah ya taimaka na'am idan kun fahimci wannan sai mu tsallaka akan ka'ida ta 20 da uku daga cikin ka'idojin da ahlus sunna suka gina akan su ka'ida ainihin wato ta 20 da ainihin wato uku daga cikin ainihin ka'idojin ka'ida ta 20 ba karanta ka'ida ta 20 ba to bara koma a karanta ta insha Allah haka yake al 20 ka'ida ta 20 ma jaa fil kitabi was sunna wajaba ala kulli mu'min al qawl bi mujibihi wal iman bihi wa in lam yafham ma'nahu ka'idar ta 20 ita ce duk wani abu da yazo a cikin alqur'ani da sunna annabi ingantacciya wajibi ne kowanne musulmi mu'mini ya fada ya yadda da wannan abin da yazo a cikin alqur'ani da sunna ko da bai fahimci ma'anar shi ba ba wai sai abin da ka fahimta baka yadda ba akwai abin da baka fahimta ba amma kuma lallai ka yadda da shi kamar yadda muka fadi a dazu tun da kike baki taba ganin zuciyarki ba baki taba ganin kodarki ba tunda kike baki taba ganin hanjinki ba baki taba kama hankalinki kin taba kinji ba baki taba taba ranki ba amma kin yadda kina da hankali kin yadda kina da rai kuma in an ce to ki fahimtar da mu yaya ranki yake ba za ki iya bayani ba to kenan tunda kin kasa bayani sai a ce to shikenan baki da rai kenan tunda kin kasa gano ko ki mana bayanin idda hankalinki yake sai a ce baki da hankali kenan to ma'ana duk abin da yazo a cikin ainihin alqur'ani sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajibi ne mu'mini ya yadda da wannan sakon ya yadda da shi ya yadda da abin da ke cikin shi tsab da tsab ko da bai gane ma'anar shi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-thalith wal 20 qa'ida ta 23 as-salaf radiyallahu anhum la yakhuduna fi sifati Allah azza wa jalla bitashabbuh wa at-tamthil wa la bitahrif wa at-ta'til حملا للألفاظ على ما يجوز في اللغة من بعض الوجوه أو الاستعارة أو المجاز بل الأصل عندهم في الكلام حمله على حقيقته ولا يخرج عن هذا إلا بدليل ولا يخرج عن هذا إلا بدليل أو قرينة قوية ما لم انفركوا كندا كان النبي صحابي دوادا نسكزوا باين سودكيو تتاوى ba sa kutsawa game da siffofin Allah madaukakin sarki su je suna kamanta Allah da halitta malaman farko ba sa cewa kafa da Allah madaukakin sarki annabi ya faɗi cikin hadisin muslim yace idan wuta ta cika ta kasaita sai Allah yace halimta la'ati kin cika kin bunƙasa sai ta ce hal min mazid ko akwai ƙari ne haka Allah zai ta ce mata kin cika ta cikan amma saboda tsoron Allah sai ta ce ko dai akwai ƙari ne manzo Allah yace sai Allah ya dauki kafar shi sai aza akanta sai ta ce ta cika ta cika ta cika to yanzu wannan hadisi da ya siffanta kafa ahli sunna ba za su ce kafa irin kafar wani ba ba sa yi ba sa kwatance ba sa buga misali da siffofin Allah wala bi tahrif ba kuma sa sauyawa su ce ai abin da ake nufi da kafa anan iko Allah zai danne ta da ikon shi ba sa yin haka wa ta'til ahli sunna ba su ƙaryatawa su ce a ai ba mai da kafa ba sa daukan lafuzza akan ma'anonin su na harshen larabci a sai ai tunda larabci ne kaza ai yana iya daukan ma'anar kaza a ko isti'ara ko majazi kamar yadda muka yi bayani bal al-aslu indahum fil kalam hamluhu ala haqiqatihi duk abin da yazo a cikin alqur'ani ko hadisi ne sifa Allah sai ce a bar shi a yadda yake dan haka kafa eh Allah yana da kafa to wanka ce yaya take sai a ce a fala tadribu lillahi al-amsal karka buga Allah misali in kace kana son ka ji karin bayani sai a ce iyakar bayani kenan Allah yana da kafa laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kamar Allah
ba a kwatanta shi ba a kamanta shi ahlus sunna ba sa fita daga wannan ka'idar sai da dalili in kaji ahlus sunna ya ƙara bayani akan wata sifa ta Allah to bayanin nan yazo a cikin aya ne ko a hadisi in ba haka ba to yana da wani dalili da zai dogara da shi amma haka siddan ya kirkiri ƙarin wata sifa ko canza wata ma'ana ta Allah to ahlus sunna ba sa haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu الرابع والعشرون قاعدة عشرين دهدو السلف يعتقدون أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق فمن نفى القدر الفارق فقد مثل ومن نفى القدر المشترك فقد أبطل أهل السنة سنة بيتوا دي إندك هذا أبو بوا قدا بيو تباك سامو أكوي إند لا أقسم هدو أكوي إند لا أقسم ربو لأنك دوان دي كوري غرغدان أبن دي ربا halitta siffar halitta da siffar Allah to ya buga misali kenan da zarar kin bude baki kin ce ai hannun Allah irin hannun wane ne to kin bata dan kin buga misali dan kin ji suna yayi daya wane na da hannu Allah ma na da hannu to ana son ki gane sunan ne ya zama daya kawai a sunan ne suka yi tarayya amma ba a wajen abin da ya shafi ainihin wato siffar ba ba ma'anar ba sannan da zarar kuma kin cire abin da ya hada su shine sunan to kin ƙaryata kenan kina cewa kuma Allah bai da hannu Allah bai da kafa shikenan kin ƙaryata kenan to a ƙarƙashin haka me abin yi kenan jin cewa Allah madaukakin sarki yana da hannu Allah yana da kafa kada ki ƙaryata kuma kada ki kwatanta da wata halitta sai ki fadi kalmar kamar yadda ya fade ta sai ki tsaya anan to shine zaman lafiya to wannan ita ce bayani ko kuma shine bayani dangane da sifa ta ainihin wato 24 sifa ta 25 wadda ita ce sifa ta ƙarshe mazhabus salafi fi usuluddin wasatun bainat tamthili wat ta'til tafarkin da malaman ahlus sunna suka dauka tun daga salaf tun daga annabi da sahabbai da tabi'ai da wadanda suka zo bayan su da kyautatawa game da tabbatar da ka'idojin addinin musulunci da tauhidi da aqida shine suna bin tsaka-tsaki tsakanin masu misalta Allah da halittu ahli sunna su ba su daukan wannan tsarin ahli sunna ba su kwatanta Allah ba su misalta Allah da wata halitta sannan ahli sunna ba sa ƙaryata sifofin Allah kama anna hadhihi al-umma wasatun bainal umam kamar yadda wannan al'umma ma take tsaka-tsaki to haka ahli sunna suke tsaka-tsaki a cikin sauran masu aqidoji Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka muka sanya ku ko al'umma ce tsaka-tsaki domin ku yi shaidar mutane a ranar alkiyama ko kuma wanzan Allah ya shaida ku abinda ake nufi da wannan maganar jama'a shine wasu mutane sun zake in aka ce Allah yana da kaza sai su ce ƙarya ne ahli sunna ba sa haka wasu mutane kuma sun wuce iyaka in aka ce Allah yana da hannu sai su ce gaskiya ne kuma hannun ma irin nawa ne sai a ce a ahli sunna sai suka dauki tafarkin tsakiya Allah yana da hannu eh yana da hannu ba sa ƙaryatawa irin nawa ne sai su ce a ba abu da misali mun da yadda yana da hannu kun fahimci wannan da kyau jama'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin ƙa'idojin da muka so mu kawo muku dangane da gane yadda ahlus sunna suke bi suke fahimtar tauhidi ko aqida yanzu dan Allah in kika fahimci tauhidi ko aqida ta wannan tsarin ai kin zauna lafiya to duk karatun da zamu yi muku ku dauka wannan wa'azin na yau wannan karatun na yau akan shi za a yi ta shimfidawa insha Allah to bayan nan zamu rufe wannan muqaddima ta mu da cewa al asbab allati da'at al firaq dalla ila al inhiraf an manhaj an nubuwwa ga dalilan da suka kai batattun kungiyoyi zuwa ga kaucewa daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam misali me ya ja jahamawa suka kauce daga tafarkin annabci jahamawa su ne jama'ar madin wani mutum mai suna jahamu dan safwan waɗannan mutanen sun sauka daga tafarkin annabawa abinda Allah ya tabbatar sai su ce a'a ba haka bane ga yadda abun yake abinda Allah ya kore sai su ce a'a ga yadda abun yake ɗan shi'a me yasa suka kauce daga tafarkin annabawa masu bin dariko na sufaye
me yasa suka karkace daga tafarkin annabawa masu bin aqidu na qadariyya wadanda ke cewa ƙarya ne Allah bai da kaddara Allah bai san abin da za a yi anjima ba ko gobe subhanallah me yasa suka kauce ya akai suka bata to dalili da farko shine khata'uhum fi anna salafa as-salih lamma akhadhu bi zahirin nusus fi sifatil bari anna dhalika yastalzimu mumasala bayna sifatil khaliq wa sifatil makhluq kuskuren da suka yi akan cewa salaf da suka dauki zahirin nassoshi game da sifofin Allah wo wannan yana tirsasa kenan an siffanta halittu ko an siffanta Allah mahalicci da halittun shi wai sai suka fahimci in kace Allah yana da hannu to wai yadda cewa Allah yana da hannu ya sa kenan ka yadda irin hannun mutum iri ɗaya ne da na Allah a ai hannunka hannu ne a agogonka kuma akwai hannu agogonka ma yana da hannu ka yadda hannunka hannu ne kuma ka yadda agogonka yana da hannu kuma wannan yadda ba ta lazimta cewa ka yadda cewa irin hannunka ɗaya da hannun agogonka ashe dan suna yayi ɗaya ba lalle ne ma'anar sunan tayi ɗaya ba to su sai suka fahimci ai in har ka yadda Allah yana da hannu to kenan lazimi ne ka yadda irin hannun Allah irin na mutane to kuskuren farko kenan da ya saka su a wannan halakar sai suka tafi kauce-kauce garin kauce-kaucen sai suka fada rami na halaka da bata ثانياً أهل التعطيل لا يفهمون من صفات الخالق إلا ما يفهمونه من صفاتهم البشرية ما سكرية سبوتين الله دليل بيسا سكي كرية تاوى ويسوء إيا فهنت سوء باسا إيا فهنت وتسفى دقا تكين سفر الله سيدي للي تظم السفى إرن تباي سيسكي أي أمك سي الله ينا دهنو تو نازمي مو أبن دمك سني هنو كوي to shine irin hannun halittu dan haka mun siffanta shi dan haka mu ku a'udhu billahi ba za mu fadi ba sai su ce Allah bai da hannu kun ji hanya ta biyu da ta kai su zuwa ga wancan bata salisan hanya ta uku tashabbuhum bi ba'd at-ta'wilat allati waradat an ba'd a'immati salaf wa la hujjata lahum fihi li'anna hadhihi an-nuqulat imma wahiya ja'at min tariqi ad-du'afa wal-kazzabin kama warada an malikin wa ahmad wa ghayrihima rahimahum Allah ta'ala ta'wil al-ityan wal maji wato kamantawa da ainihin wato tashabbuhum rudewarsu ko rudewarsu da suka yi bi ba'd at-ta'wilat da wasu ta'wilance wadanda aka ce wasu malaman salaf sun yi sai zama babu hujja a cikin su game da wadannan ta'wilance wai an ruwaito cewa ai cikin malaman salaf wani ma yayi ta'wili wani ma yayi ba haka al'amarin yake ba ko dai ya zama in an ce wani yayi ta'wili ya zama asalin wannan magana da aka danganta mishi bata tabbata ba kamar yadda aka danganta zuwa ga Malik cewa sun yi ta'wilin zuwan Allah da tawwa Allah a ranar alkiyama ko kuma wanda yayi wannan fassarar lallai yayi ta amma daga baya ya dawo ya ainihin batta ko kuma dai wata ma'ana makamanciya haka rabi'an taqdimuhum al-aql ala an-naql hanya ta hudu da ta kai su zuwa ga bata shine gabatar da hankali da suke yi akan al-qur'ani da hadisi in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai su ya saba hankalin mu don haka mu hankali ne a gaba qur'ani da hadisi su za su bi baya dan haka duk abin da ya saba hankali na ne ba zan yadda ba wannan bata ce jama'a Allah ya kiyaye khamisan nabiyar tafriquhum bain al-kitabi was-sunnah bambancewa da suka yi a wajen kafa hujja da Qur'ani da Sunna in ka zai zo a Qur'ani sai sai sun yadda in ka zai zo a hadisi sai sai ba su yadda ba ko kun gane babu bambanci tsakanin Al-Qur'ani da Sunna wajen karfin hujja sannan babu bambanci a wajen kafa aqida wajen hadisi mutawatir da hadisi ahad to wadannan su ne kaɗan daga abubuwan da ainihin wato muka so mu bayyana muku a cikin wannan muqaddima ta mu mai albarka wadda mun yi ta cikin gaggawa mun kuma ainihin takaita abubuwa kwarai da gaske a wajen ainihin gabatar da ita muna roƙon Allah ya sa albarka idan akwai tambayoyi rubutattu sai a gabatar da su a gobe za a ci gaba da karatu a cikin ɗaya daga cikin littafin mu na aqida sai dai sabanin yadda muka yi ta sanarwa a rubuce da fatar baki cewa za mu karanta littafin al-aqidatul wasitiyya ta Ibn Taymiyyah a'a dama muka ce littafin za a yi ta yin su ne a jere in an yi wannan a sauke wannan littafin Ibn Taymiyyah al-Aqidatul Wasitiyya mun jinkirtar da shi sai mun sauke littafin Tahzib Kitab at-Tauhid min Hafiz al-Hujja Imam al-A'imma محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تهذيب أو هذبه وعلق عليه الدكتور سمير ابن أمين الزهيري كنت للتاف إن دام ذكر أنت إن شاء الله وأن للتاف سيبو بذنب كتكتش تاريه إن شاء الله ما لم ننام دوان دي تحقيق بلوغ المرام الشيخ سمير ابن أمين الزهيري shine ya zauna yayi tahqiqi ya tantance wannan littafi daga wani babban littafi mai mujalladi biyu gobe da zan zo da shi in Allah so asalin littafin na Ibn Khuzaimah ne yau wajen shekara 1100 da rubuta wannan littafin shi Samir ya zauna yayi tahjibin shi yau kwana 4 da suka wuce na kwana a gidan shi a Madina yace ya aika Misra an buga mishi wannan littafin amma ya tayo da copy biyu rak dama copy ɗaya nawa copy ɗaya nashi naka wannan littafi gari na biyu da ya shiga bayan Saudiya shine Najeriya kuma mutum na biyu da ya mallake shi shine Musa Lafiya da ke nan Najeriya baki daya a duniya hatta daliban Samir ba wanda ya samu wannan littafi zuwa yanzu insha Allah ta'ala copy biyu ne rak ya bani copy daya na tawo da shi shi kuma ya rike copy daya in Allah ya so nayi nazarin wannan littafi baki dayan shi bayan ainihin karanta